نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكم قدياتا تبتغى الله وبنجد تالتي وانتي الآر غاية مؤجتم وانتي يمتي ناء الكبر شادايا دوتر رمالانا هجرة منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم لهدي شادايا دوتر رمالانا هجرة منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة ناشيكرة تدبو دايا دقري هدو دا أربعين هدو واندي دي دي دا بيو دوتر أبريلو شيكرة تدبو بيو da 23 miladiya. Allah ya fara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, Daura da Galadima Road, Angwani ni jihar Kaduna, wannan kasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin Qur'ani a cikin wannan masallaci na wannan shekara, inda muka kwana a cikin suratul Baqara aya ta 213. Yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta 214, inda Allah madaukaki yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
والله ما أوكي باين يافدي دليل بيسا أكفار الشركة أجورا كسا shine wato dashin da shi'an yayi wa mutane a duran kasa tun bayan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ta guncin malamai guda biyar wadda Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa da Nasra. Ta dalilin wa'annan manyan malaman ya dasa wato gubarsa ta shirka a doron ƙasa har zuwa yau da adina saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar shirka ba. saboda shedan ya san babu abin da Allah ya ki na sako kamar shirka. Da farko ya fara da kisan kai, shine ɗaya daga cikin ƴaƴan Annabi Adam da ya kashe ɗan uwansa akan mace, to wanda shine shimfiɗa na farko. To kaman yana amfani ne da wato tarkonsa a hankali har ya kai babban laifi, to damar da ya samu kenan ya ɗana wannan wato gubar a cikin al'umma, wanda har yau al'umma ba ta gushe tana fama da wannan bala'i ba. Yanzu kuma Allah yana so ya jawo hankalina da kai da dukkanmu mu sani cewa fa ba a shiga aljanna tarazibe. Kana tunanin kawai don ka ce kai musulmi ne kana salloli guda biyar kawai, saboda aljanna a haƙar ake samunta kawai sai ka shiga aljanna haka kudu, ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole sai Allah ya taɓa imaninka, ya taɓa ka a mu'amala, ya taɓa ka a harkan kasuwancinka, ya taɓa ka a harkanka na aiki idan ma'aikacin gwamnati ne, da makwabtanka, da ɗannanka, da yayyinka, da iyayenka a wajen mu'amala zai taɓa ka a talauci, a kuma ciwuwuka iri-iri, saboda ba haka kurin ake shiga aljanna ba. Allah maɗaukaki ya ce an hasibtum an tadkhulu aljannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Wai shin kuna tunanin ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kurun ba ku shiga aljanna? Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, ababan da ya shafi wa'anda suka shuɗe gabaninku bai zo muku ba? Menene ya shafe su? Masadhumul baqsa'u, Allah ya ce wato ciwuwuka ta kama su. Wadharra'u, masadhumul baqsa, talauci ya taɓa su. Wadharra'u, da ciwuwuka iri-iri. Wazulzilu, Allah ya ce muka jirgiza su a imani. Hatta ya kula rasul, har sai da aka kai manzo yana cewa wallazina amanu ma'ahu, da annabin Allah da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa mata nasrullah, wai yaushe za mu samu nasara ta Ubangiji saboda jarabawan da aka shiga. Allah ce ala inna nasrallahi qarib, ku saurara, nasarar Allah tana kusa, sai an gwada ku sannan ake ba da nasara. Wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabr, haka manzo Allah yake ka sani nasara in dai a rayuwa ce tana tare da hakuri, ba ka da hakuri Allah ka taba samun nasara ba. To wannan aya Allah madaukaki yana bada labari kamar yadda Imam Ibn Kathir yake cewa kam hasibtum an tadkhulul janna ay qabla an tubtalu, kafin a gwada ku wato sabaru, kafin a gwada wato Allah ya muku jarabawa, kama fa'ala bil ladina min qablikum, kamar yanda Allah yayi wa waɗanda suka shuɗe gabaninku. Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum wa hiya masadhum al-ba'sa'u wadh-dharra, al-ba'sa'u wa hiya al-amrad wal-asqam wal-alam والمصائب والنوائب, sune cututtuka iri-iri, da zafi a rayuwa, da zafi da kunci na rayuwa, da talauci, da musibu iri-iri. Qala ibn Mas'ud, Abdullahi ibn Mas'ud, wa ibn Abbas, da Abdullahi ibn Abbas, wa Abu al-Aliya, da Abu al-Aliya, wa Mujahid bin Jabr, da Mujahid bin Jabr, wa Sa'id bin Jubair, da kuma Sa'id bin Jubair, wa Murra al-Hamadani, da Murra al-Hamadani, wal Hasan, da al-Hasan al-Basri, wa Qatada as-Saddusi, wa Dhahhak, da Imam Dhahhak, wa Rabi' bin Anas, da Imam Ar-Rabi' bin Anas, wa Siddi, da Imam Siddi, wa Muqatil bin Hayyan, da Imam Muqatil bin Hayyan. Duka wa'annan malaman sun ce al-ba'sa'u, abin da ake nufi da shi al-faqr, shine talauci. hata imamu ibn abi hatim ya fassara wannan aya a karkashin tafsirin wannan sura a cikin tafsirin sa musallaji da biyu shafi na 616 wa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace wa ad-dara'u abin da ake nufi da ad-dara'u shine az-zaqm ciwuka iri-iri ciwo iri-iri Allah zai jarabci al'umman nan da shi kuma dalilin da ke kawo ciwuka a cikin al'umma shine zina idan ƴan mata na zina zaurawa ma na zina matan aure na zina samari na zina magidanta na zina tsofaffi ma na zina to bala'i kamar haka zai saukowa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin garin Madina a cikin masallacinsa hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Imamu Nasa'i da Imamu Ahmad a cikin musnadinsa haka Imamu Al-Baihaqi a cikin Sunan Al-Kubra da kuma Shu'abul Iman nasa haka Ishaq bin Rahuya a cikin musnadinsa daga Abdullahi dan Umar dan Khattab yake cewa mu goma muna zaune a cikin masallaci ya fadi akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Khulafa ar-Rashidun haddashi yace wani matashi dan Madina ya shigo yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yace khamsun idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tuflikuhun ababai guda goma idan Allah ya jarabce ku da shi ku tarin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina ina neman tsarin Allah ku sabai na da kuke gaba na yanzu da ku da kuke hijira daga Makka zuwa Madina kada Allah ya sa ku gan shi sai ce lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un al-fasha zina ma dugo luwadi bata taba bayyana a cikin mutane ba hatta yu'linu biha su fito da ita a cikin su kalokalo kowa na yi ba shakka masu zina na zina a filin Allah ba shakka masu luwadi na yi sa'annan masu matugo har tallata kansu suke yi a WhatsApp a Twitter a Instagram a Facebook da sauransu shuga kungiyar matugo sun fito da shi fili manzo Allah ce illa fasha fihi mutta'un irin wa'annan al'umma in dai wannan abin ya bayyana a cikin su annoba za ta yi yawa a cikin al'umman nan wa ma corona minna ribahi to corona bai nisa da mu ba wa ma la safi ba mimma minna ribahi la safi ba bai dade a cikin mu ba ko kuma ne haka za ka dinga jin annoba iri iri a cikin al'umma illa fasha fihi mutta'un sai ce wal auja'u allati lam takun qad madat fi athlabihim alladhina madu min qablihim da ciwukan da mutanen da suka shude a baya ba su ma san da irin ta ba yau idan ka je asibiti wani ciwo idan likita ya tashi bayani sai ka ce please can you repeat it again saboda kai kanka ba za ka iya rike sunan ciwon ba to zai dunguro ba wani dogon sentence sunan ciwon kenan kuma kullun ciwukan sababbi suke ƙara zama ana sabanta su ne a cikin al'umma kala kala za ka ji ciwuka wannan zina ke kawo shi walam yanqusu al-mikyala wal-mizan duk lokacin da al'umma suka tauye ma'auni da scale illa ukhidhu bis-sinin sai Allah ya jare ya jarabce su da fari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fari ba wai rashin ruwa bane shine fari shine a samu ruwa amma tsirrai ba sa fitar da albarkacin gona za a yi shuka za a yi kaza za a samu mamakon ruwa amma kuma kayan abinci ba za su yi albarka illa ukhidhu bis-sinin sai ce wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa mutane za su shiga ko da tsananin rayuwa a ruwayan imamu baihaqi a cikin shu'abul iman yace wa shiddatil mauna hanyar samun kuɗi zai zama ne tsanani ana wahala canji ai wa ba ta zirin kulus min naji ba'i canjin da aka yayi ba sai an gaya maka ba kowa ya jijiki hanyar samun kudin Allah zai tsamanta shi za a yi ta wahala sai ya ce wa jawru sultan alaihim shuwagabanninsu za su dinga musu keta za su dinga zaluntansu ashe kenan mai cewa yana neman canji ashe canjin ba shuwagabanni ba ne canjin mu ne canjin ko idan muna son canji mu yi mai mu canza sannan sai Allah ya kawo mai sai ya kawo mana canji amma canjin da muke faɗi a baki ne saboda a mu'amalar mu ta nuna ƙarya muke ba ma neman canji ko taliya leda ɗaya ta baka canji shinkafa mudu biyar a logon ɗan siyasa ta baka canji a shi ke nan ba canji muke so ba kuɗi an a baka dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar miliyan ɗaya hayas kenan ko miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar biyar shida goma shi ke nan ko amma zai busan maka da talauci shekara hudu ba zai yi ba kaga a shi ke nan ba canjin muke nema ba kawai muna neman gina kanmu kuma duk lokacin da al'umma ba ta gane cewa ita bace za ta kawo wa kanta canji to ba ta da ranar fita daga kunci da bala'in da take ciki ai mu muka fi kowa korafi a wannan ƙasa ɗan arewa ko kuma halinmu ya nuna wallahi ba canji muke nema ba saboda a ɗabi'unmu ya nuna ba ma son gaskiya inda gaskiyar ba ta dosa ba ma so gaskiya to kaga ashe kenan idan shuwagabanninmu sun zalunce mu ba su yi laifi ba laifin waye ni da kai mu ne masu laifin in muna so su daina zaluntar mu to mu gyara halinmu mu gyara ɗabi'unmu Allah sai ya kawo mana canji sai ya kawo mu shuwagabannin da ba za su yi mana zalunci ba kuma hanyar neman kuɗin ba zai yi wahala ba tun da gashi Allah ya faɗi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan cewa za a samu me hanyoyin samun dukiyar Allah zai tsananta mana idan ka je kudu duk da kafircin su zaka ga hanyar samun kudin ba na da sauki ko kaman ka da arewa ba sai ka ga hanyar samun kudin na da ne wahala saboda ne saboda mu mun kibin dokar Allah kuma mu ne masu addini to kuma dole Allah ya gwada mu tunda su daman duniyar su kawai suka sani saboda haka sai Allah ya narka musu a duniya za ta kare musu amma mu da akwai duniyar akwai lahirar tunda mun kibin dokar Allah a duniyar sai Allah ya ɗantana mana kuɗanmu a duniyar har sai mun gyara mun tuba mun gyara sannan sai Allah ya kawo mana canji sai ce wa lam yanqudu ahdallahi wa ahd rasuli nabiyu na uku sai ce wa lam yamna'u zakata amwalihim idan masu kuɗi suka daina ba da zakkan dukiyarsu yanda Allah ya ce ba yanda su suke so ba illa muni'u al-qatara min as-sama Allah zai hana mu ruwa daga sama dugo ma ba za a samu ba laula al-baha'im ba dan dabbobi ba lam yumtaru da ba za a ba mu ma ruwa ba ko da ka yanda muke da mawadata a garin Kaduna kadai ba sai ka je Kano ka je sauran wurare a arewa ba kadai yadda Allah ya azurta mu da mawadata inda kowane mawadaci zai fitar da dukiyarsa ina fata an gane zakkan dukiyarsa yadda ya dace yadda Allah ya ce kuma yadda Allah ya ce so a raba wallahi da wuya ka ga mutane sun tashi a cikin masallaci suna cewa jama'a wallahi gidana wallahi ni bi shekaran je ban ci abinci ba in dai dan talaucin abin da za a ci ne to in Allah ya ji an wuce wajen saboda daman asalin fitar da zakka shi ne poverty alleviation a gusarwa da mutane talauci yanzu duk mutumin da ka ba shi 250 duk da tsananin rayuwa in Allah ya da azumin nan shar ko ya ci abinci har ya san ma wani haka ne duk mutumin da ka ba shi 500 in Allah ya zai ci abinci zai kira wani ma ya shigo gidan sai ci abinci duk talaucin sa kuwa ina fata an gane saboda sai ya mallaki abincin da alal aqalla zai yi wata shida a gidansa alal aqalla ko zai yi wata shida bai roki abinci ba sai dai nemi na ne na ce fa ne an rage mai talauci ko ba rage mai ba an rage masa to amma yanayin da mutane suka mai da dukiyar wato sai wannan dan gutsuro anan ya bada ya gutsuro anan ya bada yanda zaka ga mutane na da dukiya da sauran su inda suna fitarwa alal aqalla duk wanda zai fitar da biliyan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mutum daya zai fitar da biliyan 9 to irin su a cikin garin nan sun fitari irin sa a cikin garin nan kawai a ce ka je Kano ba anan garin kawai sun fitari to Allah a ce mutum zai fita mutane 100 kowa zai fitar da biliyan 9 9 so 100 nawa ya dama ba mathematicians ne a cikin biliyan 9 so 100 nawa ya dama 900 to za a samu biliyan 900 kaga trillion ɗaya ba ɗaya kenan ko to a trillion ɗaya a fitar wa talakawan kaju na masu azumi musulmai ai budget ne ko budget ne mai zaman kanta to akwai su a garin nan sun fada ji a cikin da wannan kudin in Allah ya biya talakawa ne ko ne talaka alal aqalla zai iya samun miliyan 10 a biyan garin nan musulmi galibi ne hankali ko zai iya samun miliyan 10 to muqaddara miliyan 10 duk wanda ya fara shi miliyan 10 dan Allah ai wallahi wani in ya shigo masallaci sau gaba ma zai zo da karfin sa wani ma wallahi sai ya ihu wani ya dan ji kudi ya ihu wallahi ina da kudi saboda ya annan rage mai wata bukata da talauci nasa to da mutane mawadata na yin abin da ya dace akwai masu yi amma ɗan kaɗan ne a kan waɗanda ba sa yi ina ba ta an gane to mazala ce da sai an hana mu ruwa launan ba haɗin ba don dabbobi ba lam yumtaru ba za mu samu ruwa ba sai ce wa lam yanqudu ahadallahi wa ahada rasuli duk lokacin da al'umma suka warware alƙawarin Allah da manzansa illa sallafa Allahu alaihim aduwwan min ghayrihim sai Allah ya sanya kafirai mafiyarsa a kansu fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim sai su dinga kwakwace ababen da da madafan ikon a hannunsu yake yanzu sai fita daga hannun musulmi sai koma hannun waɗanda ba musulmi ba sai ce ma lam tahkuma imatuhum bi kitabillah madiyar kenan matukar shuwagabanninsu ba za su yi aiki da qur'ani ba wa yatakhayyaru mimma anzala Allah fi sifiti da wani littafin da ba shi Allah ya saukar ba a kan Allah su ce shi suke tsari da shi shi ne constitution ko sai manzon Allah ce illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa musulmai ne amma kiyayyen juna ne ya suke zukatan su ba su musulmai amma ba sa kwanan juna kiyayya ce kabaran a cikin zukatan su wai don Allah hadisin nan bai aiki a cikin mu ba baya aiki a cikin mu ashe kenan matsalar da muke fuskanta ba shi wa gabanin mu bane mu ne matsalar kuma dole al'umman nan ta gane cewa ita ce fa matsalar idan muka gano ni na gano nawa matsalar kai ma ka gano taka matsalar kowa a cikin mu ya gano matsalar sa muka fara gyarawa sannan sai Allah ya kawo mana canji inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya taba canza abin da ya afka wa mutane na bala'i na cututtuka na kunci na talauci da kunci sai in su sun canza kawukan su Allah ya ba mu ka'ida ko to ni da kai muke bukata yanzu mu canza kowa ya san matsalar sai gyara ni na san tawo matsalar in gyara kai ma ka san taka ka gyara kowa ya gyara ka gani kafin nan da shekara ɗaya ka gani Allah zai mana za ka ga rayuwar ta canza gabaki daya saboda ni saboda mu ne matsalar sai Allah ya bamu shugabanni daidai da mu yadda talakan Najeriya yake tunani haka shugabannin suke tunani in talakan Najeriya ya canza da ɗabi'unsa tunani mai kyau da mu'amala mai kyau sai Allah ya narka shugabannin su ma su yi tunani mai kyau kai ba wai kudi ta bimu ba ko duk wani mai kudi a Najeriya yanzu Allah yake ya tafi ne Dubai ya kasuwanci ka duba nan kusa lokacin Obasanjo bayan an kashe Murtala kai ta zo Najeriya neman rance na kuɗi, aka zauna a parliament ana tunanin in an bata kuɗin yaya za a yi kai sourcing ɗin kuɗin da za ta biya. Yau duk wani ne kuɗi a Najeriya tuki ya sai samu kuɗi ya siye ne gida a Dubai, su shugabanninsu ba su da tunani ne suka gyara ƙasar su haka? Wannan kudin da kake zuwa ka narka wannan gidan a wajen inda kasar ka kai, ba za a ce kai ma an samu gida kaza ba a kasar ka, ba a haka a haka ba za ta haɓaka ba. To amma da yake tunanin mutanen kasar da kuma shugabannin su kusan iri ɗaya ne, bambancin ɗan kaɗan ne da talaka da mai kudin tunanin a bambancin ɗan kaɗan ne, sai dai waɗanda Allah ya zaɓa a cikin talakawan da kuma mawadatan su kuma ɗan kaɗan ne, 1 out of 1000 su ne za ka ga tunanin su kyakkyawa. Amma mafi galibi kusan tunanin duk iri ɗaya ne, kowa na neman daman kowa ne ya cuce shi, kowa na neman daman kowa ne ya hau kansa, kowa na neman daman da zai samu madafan iko ya kare abin da zai ara a lahira ya biya. Shi kenan, shi ba damuwarsa ba kenan, kawai damuwarsa ya zama ramin kura daga ita sai ‘ya’yanta. To Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci wannan al’umma, hal annabi daga cikin annabawan da suka shuɗe suna yana cewa da shi da mabiyansa yaushe za a samu nasarar Allah. Allah maɗaukaki ya ce ala inna nasarallahi qarib, ku saurara, nasarar Allah na kusa. Kaga an girgiza su, an jarabce su, an jarabce su da talauci, an jarabce su da ciwuka. Sahabban fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallan tarawih yana cewa mata a baya kada su yi gaggawan dagowa, su bari sai sun tabbatar da maza sun gama dagowa daga ruku'i da sujjada sannan su dago, saboda kada su ga maza duwawunsu a bayyane, saboda duk wandunan yayaye ne ba kuɗin da za a siya wani. Mata kuma a lokacin algarara buhu madadino suke yankawa su cire kai sai a sa, shi ne hijabinsu, saboda talaucin da ake ciki. Mu yau duk talaucin da muke ciki don ƙasa matan mu ba su da hijabin da za su sa? To sahabbai garara na aishin su ce ranar da Allah ya saukar da ayar hijabi cikin dare Allah ya saukar, amma saboda su mata ne masu imani cikin dare kawai ba su da kuɗin da za su siya yadon da za a yi hijabi, sai kawai a ɗauki buhun dabino sai a cire kai a daidai a tsaga shi da reza ko da wuka sai a ɗinɗince shi da igiya sai ka gama ta sa. Nana shi ta ce in mace tana tafiya sai ka ga kamar buhun dabino yake tafiya, ba kuɗin da za a siya hijabi amma akwai imanin da za a sa algarara. Mu kuma akwai kuɗin da za a siya hijabi amma ba imanin da za a ɗabbaka dokar Allah, shi ne bambancin mu da su. Abin da suke yi a wannan lokacin kenan, kai akwai sahabin da yaro ne ɗan ƙarami a layinsu anguwansu shi ne kaɗai alaran ma ɗan shekara tara, kuma manzo Allah ya ce ku za wanda ya bi ku karatun Qur'ani, ya ce sai suka sa ni sallah, ya ce wandona duwawuna duk a waje ya yayyage, na yi sujjada wata mata ta zo wucewa sai ta ce wai dan Allah ba za ku sutunta liƙabinku ba ga ƙutiyarsu a waje, ga duwawunsu a waje. Ana idan da sallah wani ya je ya sa aka ɗinka masa riga aka kawo masa, shi ɗan ya girma yake ba da labari ya ce ba zan taɓa manta kyautan farko da aka bani ina limanci aka bani rigar sawa, yana shekara tara bai manta ba. Talaucin da suke ciki, amma duk da haka suka bautata wa Allah. Mu kuma kullum idan mun zauna mai ta ƙorafi a kan wannan talaucin, sannan abinda ya dace mu yi ba ma yi, sannan kuma muna so Allah ya kyautata mana, mu kuma dokar Allah ba mu kyautata wa kanmu ba, balle mu bi dokar Allah, sannan muna so Allah ya kyautata mana saboda mu shafaffu ne da mai. Hadisi ya inganta a cikin sahihu al-Bukhari, wata rana Khabbab bin Arad Allah ya kara yadda a gare sa ya ce kulna ya Rasulullah, muka ce ya ma'aikin Allah, ala tastansir lana, wai dan Allah ba za ka nemo mana taimako a wurin Allah, Allah ya ba mu nasara ba? Ala tad'u Allah lana, ya ma'aikin Allah, don Allah ka roƙa mana Allah mana. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, shi wannan sahabin saboda azabar da aka yi masa a lokacin bayansa sai da ya koma kaman bayan kada, lalas aka dinga masa da wuta. Wata rana bayan sayyidina Umar yana a matsayin khalifa, Khattab bin Arat ya bude rigansa, sayyidina Umar da ya ga bayansa kaman bayan kada ya taba ya ce subhanallah, kai haka bayan kada man yake? Ya ce eh, amirin mu'minin haka bayana yake. Lokacin da na musulunta Qurayshawa suka jingimin azaba da wuta, shi ne bayan ya koma haka, ya ga bayan ya san dare kaman bayan kada, saboda an tsosana ma nan wuta, an tsosana wa nan wuta, shi ne azabar ce ta yi azaba ya zo ya samu manzan Allah, ya ce ka roƙa mana Allah nasara mana. Shi ne sai manzan Allah ya ba shi wannan amsar. Fa qala, sai manzan Allah ya ce, inna man kana qablakum kana ahaduhum yudha'u al-minsharu ala mifriqi ra'sihi fayakhlusu ila qadamayhi. Yace waɗanda suka shuɗe gabaninku, akwai wanda ake ɗaura zarto a kansa har sai an raba shi biyu ana gidarawa zarto saboda musulunci. Fayakhlusu ila qadamayhi, har sai an raba shi biyu saboda ya ce shi musulmi ne. La yasrifuhu zalika an dinihi, raba shi biyun da ake yi baya sa ya bar addini. Ana gidara mai shi dai yana nan, ya ce shi dai yana nan a matsayinsa na musulmi. To amma a yau abin takeici, wani clip na taba gani, musulmi yake cewa in za a ba shi miliyan 15 zai canza addininsa. Kaga wannan abun duniya abun banza, wanda za ka mutu ka bar sa. Amma su wannan azaba ce ake wa mutum, sa mai zarto a kai hata alta jirza kan hasse an raba shi biyu, amma baya sa ya bar addininsa. Wa yumshatu bi amshatil hadid, sannan a sa kum na karfe a jikinsa, ana taje jikinsa, ma baina lahmihi wa azmi, tsakanin naman jikinsa da ƙashin jikinsa za a yi ta ja har yana ƙanƙano naman, har a dinga ganin ƙashin jikinsa. Amma wannan bawan Allah baya barin addinin musuluncinsa, ya ce la yasrifuhu zalika an dinihi, hakan baya sa ya fi musuluncinsa. Thumma qala, sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wallahi ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. الله أكبر. من ذا الله صلى الله عليه وسلم يرنسي يتي والله نارنسي مكد حلا ليتمن الله هذا الأمر والله ألا ذي تكونا الدين لمسلمتي hatta yasira ar-rakibu min sana'a, har mai abun hawa zai tashi da abun hawansa daga Sana'a Yaman kenan ila Hadramaut, har zuwa Hadramaut. La yakhafu illa Allah, ba abin da yake tsoro a hanya sai Allah. Wadhiba ala ghanamihi, sannan ya dinga jin tsoro kada kerkeci ya afka wa dabbobin sai cinye shi. Sai ce walakinnakum qaumun tasta'jilun, sai dai ku mutane ne masu gaggawa ku yi haƙuri, in dai a addinin Allah ne sai ya kai har zuwa bangon duniya wannan musuluncin. Sai ya kai yanzu musuluncin ya kai ko bai kai ba? Ya kai. Ka duba tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana, to shi ne Allah ya ce shin ku kuna tunanin haka kawai kuke cewa dan kun ce ku musulmai ne Allah ba zai jarce ku ba? Za a jarce ka da talauci, ka ji ka shafa nan ka shafa nan, ka ji ba ko sisi ko kuma ga azumi kuma yanzu wannan kuma dole ka yi, dan ba za ka ce talautin zai hana ka yin azumi ba, dole ka yi. To ka yi haƙuri, ka ji cuta rashin lafiya iri iri ya samu mutum, me ya dalili Allah yana gwada ka ne dan ba zai kyale ka haka kurin ka shiga aljanna ba shi sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ahabba Allahu 'abdan yusib minhu idan Allah ya so bawa sai dinga jarabtansa da jarabawa iri iri kana fita daga wannan jarabawan sai kaga Allah ya jarace ka da wancan kana fita daga wancan sai kaga wani ya fito kana fita daga wannan sai kaga wani ya zo hikimar shine manzon Allah yace Allah zai dinga kankare maka zunubanka sai yanda Allah zai wanke ka fas baka da wani laifi har ka mutu baka da matsala tsakaninka da Allah duk wanda ya zo lahira bai da matsala da Allah me kenan ya sha amma duk wanda ya je lahira akwai kura tsakaninsa da Ubangiji akwai matsala ko babu akwai to kaga idan kaga Allah na jarabtar ka a cikin musibu iri iri kana fita daga wannan wannan ya shigo kana fita daga wannan wannan ya shigo imaninka ake daidaitawa saboda haka kada ka karaya shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka shiga cikin jarabawa ka ce Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha alhamdulillah ya Allah ka bani ladan wannan jarabawar da kamu ka musanya min da mafi alkhairin sa kuma na gode maka a cikin wannan jarabawa ka shiga kasuwanci ne sai kai asara kaga mutum na san dukiyarsa ko da kaga kai asara me ya kamata kace inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha alhamdulillah kana aiki ne jarabawa ya shiga aka sallame ka a wurin aiki abun farko da ya kamata kace inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha alhamdulillah kanka ne ya rasu ka faɗa haka matarka ce ta rasu ka faɗa haka dan uwanka ne ya rasu ka faɗa haka mahaifinka ne ya rasu ka faɗa haka mahaifiyarka ce ta rasu ka faɗa haka amininka ne ya rasu ka faɗa haka abokin mu'amalarka ce ta kasuwanci ko ta yau da gobe makwabci na kirki wanda kowa na burin Allah ya haɗa shi da irin wannan makwabcin shine Allah ya karɓi ransa ka faɗa haka Allah zai musanya maka da mafi alkhairi kaga duk wannan jarabawa ce Allah ke yi wa bawan Allah to Allah ya ce kafku zace haka kurin za ku shiga aljanna ba a gwada ku ba manzo Allah ce ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna yace ku saurara kasuwancin Allah na da tsada kasuwancin Allah kuma shine aljanna kenan aljanna ba ta ragwaye bane yanda rago baya samun abin da yake nema na arziki ko to haka shi ma rago baya samun aljanna indai ba za ka jajirce ka nemi aljanna ba saboda haka ne Allah ya girgiza sahabbai aka girgiza su kamar yadda Allah ya ce wa zilzilu zilzalan shadida Allah ya girgiza su girgizawa mai tsanani amma duk da haka ba su saki layi ba sun tsaya kyam kuma har Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah saboda karfin imani to ni da kai idan kana son taskar aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake son taskan aljanna ya yawaita fadin la haula wala quwwata illa billah shine taska daga cikin taskokin aljanna kai kana son aljanna ba to ga taskan aljanna la haula wala quwwata illa billah kai yawaita fadi ka gani sannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kai yau ita fadi ka gani yana daga cikin ababan da Allah zai azurta ta imani da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan ittifali sai kaga abubuwa duk wanda ya lizince shi duk bala'in kuncin da kake ciki na rayuwa sai kaga Allah ya kawo maka mafita dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya shiga cikin kunci a duniya yace Allahumma inni 'abduka bin 'abdik bin 'amatik nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk 'adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي ما قالك دوكي تكن دوني يبكي تكي عندك كرنت وانا قد جاءت والله في الله يا أبو سمكتش سنيك ما تكيي سيكيني sai ka koyi addu'an dalqi karanta ta idan kana cikin bakin ciki ka dinga yi kuma idan kana yi ka samu yaqini ba wai gaji ba dan Allah ba abokin ka bane ko bace ta ce zaka gwada Allah ta samu dace to wannan shine sakon da Allah subhanahu wataala ya bada a cikin wannan aya saboda haka in dai nasara kake nema shi sa Allah ce fa inna ma'al usri yusra lalle tsanani a cikin tsanani akwai sauki in kai imani da Allah subhanahu wataala shine wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr manzo Allah ce ka sani cewa in dai nasara kake nema a rayuwa to ka zama ne hakuri in dai kana da hakuri to zaka samu nasara komai in dai ka ga kai hakuri baka ci moriyarsa ba to ka je ruwa ce ba malam haushe yayi karin magana ba yace mai hakuri yakan dafa me dutse har ya sha me romansa dutse abinci ne ai ba abinci bane amma karin magana ne dai salo da balaga ta iya magana wato jibbala'in taurin dutse in dai aka yi hakuri za a cimma manufa ko shine laraba suke cewa bin sabri yalinu lakal hadid da hakuri karfe yake iya zama laushi a gare ka ko in ba hakuri ai makeri ba zai iya narkar da a karfe ba saboda haka ibnu taymiya yake cewa bin sabri wal yaqin yunalu al imama da hakuri da yakini ake samun jagoranci idan kana son aljanna sai ka zama mai hakuri Allah ka sa mun mu zama masu hakuri kuma mu jure da irin daraba wanda kake mana a rayuwa ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira amu tsaya anan saboda an ce lokaci yayi fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
wannan kimanin da yake da kimanin da yake da shi ne da hali da yake da shi ne da kuma
misalin karfe 5 daidai sai ka ba ka daina cin abinci ko karfe 5 da minti 1 ko karfe 5 da minti 2 saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik riwayat Bukhari da Muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karkare cin sahur dinsa kamar kadru 50 aya gurgurdan ka karanta ayoyi 50 misali minti 15 ina fata an gane eh a lokacin ka karkare ka gama cin abincin ka ne na ركعتان الفجر قاعده دائما انا ينت ني ا غدا كافن ك شغو مسلاتي اذا كا شغو سي كاينه تلكا شيني تحيه المسجد ثم سي اي صلاه كا سامين تبا تو ابن دا يكي كان ك شيني اذا كا ايدر ده صلاه الصباحي انا صلمي وا ذاك تاشي با سي باقيات الصالحات اذكار دنكا idan ka gama nan sai ka tashi sai ka sallanta na wato rak'ata al-fajr saboda hadisi ya inganta imamu tirmidhi ya rawaito sa ashabu sunan imamu an-nasa'i imamu ibnu majah imamu abu daud ma ya rawaito sa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan da sallan asubahi sai ya gama azkar sai ya tashi sai ka fice ga wani mutum ya tashi yana sallah rak'a biyu sai manzo Allah ya tsaya bai motsa ba har sai da idan da sallah dai idan da sallah sai kai wannan wata sallah ce kake sai ce na shigo ana sallan asubahi ni kuma ban yi rak'ata al-fajr ba shine da aka sallame ne azkatuna na tashi yanzu nake yi sai manzo Allah ya shiru zai ce komai ba sai wuce kaga sai nuna ne idan an sallame kai zama azkatun ka sai ka tashi kai ne kai sannan kuma kana da zafi in ka ga dama sai ka jinkirta kake har sai rana ta hudo sannan ta dago sannan ka tashi in kai shuruq din ka sai kudi raka'atan al-fajr din ka duk wanda kai ya inganta amma kuskure ne ana sallamewa ba kai azkar ba ka ce zaka tashi kai raka'ata al-fajr din ka na'am
na'am
ranakun da kaje ta ci halal, ranakun da baka je ba ta ci haramun. Saboda haka idan an yi albashi sai ka kira ya kwanakin da kaje, sai ka yi minusin cikin albashin da aka yanka maka, sai ka bada ka ce wannan baka samu kaje ba, wannan shine zaka kubuta a wurin Allah. Amma mu ba haka a ranar tashin kiyama wallahi sai ka biya. Lalle yana cikin bukata. Allah Allah ya aurata kai da sauransa turai da cikifirai, duka Allah ya aurata su gaba kiɗa. Allah kuma ya maka buɗi da arziki ta inda baka taɓa tsammani ba. A ce ka maimaita tambayar.
Wanda ya ce a zama yake, na da zai kalla da sanya da cikin addu’a yanzu da samun ya aure. Kuma sai da
sassu a ji, ƙarfi da ne, akwai wanda ya turo min tambaya musamman ne ma ya kawo min tambayar cewa shi ma na ƙararsa wato ya kasa tara kudin da zai aure kuma yana da buƙatan aure makura. Sannan kuma abu na biyu, shi tela ne, yana hidima ga iyayensa amma ba yi da abin da jikin ya ce an sa an tsada, an sa an tsada, saboda ɗan kudin da yake samu yana yi wa iyayensa hidima, ba zai tabi ba. To abin da yake nema cewa yana neman waɗanda bayan Allah da za su iya taimaka masa a iya masa ya samu yi wannan auren, kaga ya shiga dai kenan ko? Eh, kamar yadda wannan ya ce a mai addu’a mai zafi, mai zafi ne, ka san haka suke cewa mai zafi wato mai ƙarfi. Insha Allahu Allah zai maka buɗi, kuma alƙawari ne wanda manzo Allah ya ce Allah ne ya ɗaura wa kansa duk wanda yake so ya aure don ya kare kansa daga zina. Allah ya ɗau alwashin zai buɗa masa hanyar da zai yi wannan auren ba zai shiga cikin fushi ba. To insha Allahu muna fatan Allah ya maka buɗi da kai da danginka waɗanda suke da irin wannan matsala na samari, Allah ya aurar da su. Haka ma 'yan mata, akwai wanda suke zuwa a sa su addu'a mai zafi malam su samu su shiga, Allah ya basu. Allah kuma ya sa su ma su zama mata na gari, kai ma Allah ya sa ka zama miji na gari ga wannan matan. Da kai da sauran maza da suke neman irin wannan dama, Allah ya azurta ku, kuma Allah ya ƙara maku buɗi da arzikin da za ku ciyar da iyalanku na halaliya, ya sanya albarka a cikin auren. Shi irin wannan kasuwancin yana da wannan tambaya ce mai harshen bamu. A ƙa'ida idan ka sa kaya a social media kuma ba naka ba ne, ina fata an gane, to ku yi keke da keke sannan ka ci halal. Idan ka sa wani ya gani ka ce ba ka da shi a ƙasa, ya kawo kuɗi za ka karɓo masa, iyakaci shi ya biya ka hidimar da kai, ka ci halal ɗinka, kai kenan. Na biyu shi ne kayan ya ce masa ya ba ka kayan ka siyar a 10,000 misali shi ya baka, amma duk abin da ka samu a kai ba matsala, kai dai ka samu 10,000, in ka ci 100,000 a ciki ka ci halal, saboda asalin ne kayan shi ya halatta maka. Amma in ya ce maka ka je ka siyar bai baka wannan sharaɗin ba, in miliyan ka samu kuɗin nasa ne ba naka ba, ka san wannan karatun, kuɗin nasa ne ba naka ba, sai ka dawo masa da shi kuma ka mai bayani. Don akwai hadisi a cikin Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ba yi da kosisi a ranar, sai ya ɗauko akuyarsa sai ya ba wani sahabi ya ce je ka siya min da akuyar nan dirhami biyu. Ya ba shi ka'ida ko bai ba shi ba? sahabi da ya tafi kasuwa saboda gwani ne a kasuwanci sai ya sayar da akuya dirhami hudu an samu riba ko ba samu ba sai ya siya wata akuya sai ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akuya kuma ya zo mai da dirhami biyu manzala ce kai ya haka sai ce akuya ta tafi akuya ta dawo ya ma'aikin Allah ni gwani ne a kasuwanci akuyar nan da kace dirhami biyu na iya kasuwanci sai na sayar da ita dirhami hudu kika bukatar ka kudin ne sai na siyo maka akuyar ka ta dawo kuma ga kudin ka manzo Allah ya masa addu'a kaga wannan ya nuna amana ce aka baka ko to sai ka gaya masa cewa ka siyar da wannan kayan a miliyan 10 shi kuma dama ya baka ita a miliyan 8 ko kaga miliyan 2 yayi rara sai in yace ka dauka ya zama halaliyarka amma idan kai murci shi ka bashi miliyan 8 ka ci haramu wannan shine kaida idan ka san wannan ko kuma baka da ma kayan kuma ba ma naka bane kawai kana gani ne social media ka dauko akwai wani company da kai registration da su sai ka tura musu kudin sannan za su turo maka kaga yanzu ba naka bane ko sai ka sa a cikin status ɗinka wani ya gani yace yana so sai ka caje shi kaga yanzu kayi kasuwanci da kudin wani kenan ka ta haramu sai ka gaya mai cewa wannan kaya ne na kamfani ni ina da registration ne da su saboda haka ka ba suke siyarwa ni ne za ka bani akan jigilar da an maka da karɓo maka kaya sai ku yi tsada da shi eh wannan kayan misali miliyan ɗaya ne to ni ne za ka bani sai ce zan baka 50,000 sai ka ce ha ya mun kaɗan ka ƙara mun wani abu sai ce to zan baka 100,000 zan tura maka 1.1 sai ka ce shi kenan yanzu kaga kun yi yarjejeniya ne da shi akan hidimar da za ka yi na kasuwancin da karɓowa da sauransu kuka yi ka ci halak malak amma in ba haka ba ka ce mai 1.1 wannan 100 ɗin da kaci ka ci haramun wannan shine ka'ida a kasuwanci Allah ya sa mu dace saboda haka duk wanda yake irin wannan kasuwancin ya sani cewa ga yanda addini ya tsara yanda ne maka wannan bayani in ka ji tsoron Allah ka bi za ka ci halaliyarka in ba ka ji tsoron Allah ba to ka sani cewa haramun kake ci kuma manzo Allah ce kullu lahmin nabata bil haram fan naru aula bihi namar da ta ginu da haram to wutan jahannama ita ta fi cancanta wannan namar ya kada a tunjuma shi ciki Allah kake ya shiru wannan muka karanta daidai akwai na'am to jama'a mu ji tsoron Allah wa'anda muke tsayawa ake yin iftar da su a cikin masallaci an kawo korafin kuna sanya kashin kaza da kuka ji kuka ja girki a cikin Qur'ani kaga wannan ba ka girmama Allah ba Allah ya maka tunda ka tarkaci maimakon ka addu'a me yasa ba za ka sa aljihunka ba dabinan da kace me yasa aljihunka yafi Qur'anin Allah yafi maganar Allah ko riganka yafi Allah sa shi a cikin Qur'ani alamun wulakanta alqur'ani ne saboda haka duk wanda yake yin wannan ya ji tsoron Allah kada Allah ya yi fushi da kai ya bata azuminka kuma ya bata musuluncinka kuma ya bata ibadarka saboda haka mu ji tsoron Allah in ka ci sa a aljihunka ko kuma ka sa a ledan da ake ajewa a gefe ka aje shi a kai magan aka zo za a nannade shi ne amma ka ce za ka sa shi a cikin alqur'ani wannan laifi ne babba wannan zai iya jawo maka fushin Allah kuma ya bata musulunci ka bata addinin ka ya bata azuminka ya kuma bata bude bakin da kai waye asara daga kai Allah ka kiyaye mu saboda haka dan Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda yake girmama dokoki na Allah to alamar zuciyarsa akwai tsoron Allah kenan Allah ka cika zukatanmu da tsoronka ka sa mu kiyaye dokokinka a duk inda muka samu kawukanmu a cikin masallaci ko a cikin gidajenmu ko a cikin harkan kasuwancinmu ya Allah yanda ka da fuskokinmu a wannan wuri muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausil a'la shugabannin da aka zama da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ya Allah muna roƙonka ka sa mu zama mabiya na alkhairi ga wa'annan shugabannin wanda gina wannan masallaci sai ka dauka shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka da dukiyarsa, kai albarka da zuriyarsa. Ya Allah, yanda ka bashi arziki, ka bashi ikon sarrafa dukiyarsa wajen yi wa addininka hidima, mu ma muna roƙonka ka mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima irin wanda ya kofiye da wanda ya yi. Da mu da shi, ya Allah, muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada. Akwai wata bayar Allah daga cikin iyaye mata, ta ce a sa ɗanta a addu'a ya shiga cikin jarabawa ta rayuwa, saboda abokan harkarsa na kasuwanci sun je sun yi wani ta'aka, kuma an kama su, tunda shi kuma yana mu'amala da su ta kasuwanci, shi ma aka kama shi. Allah ya kawo masa mafita, Allah ya kawo masa mafita daga wannan kangi da ke ciki, da shi da sauran musulmai da suke cikin irin wannan kangi, Allah ya kawo musu mafita. Akwai wasu bayin Allah kuma da suka ce a sa su a cikin addu'a, saboda haƙoƙinsu ne, wa'ansu bayin Allah suka hau kai suka kama su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tausasa zukatan wa'annan bayin Allah, ya sa su fito musu da haƙoƙinsu, su dawo musu da haƙoƙinsu, su kuma su amfani al'umma da musulunci da wa'annan haƙoƙi, idan sun cire haƙƙin Allah da kuma na talakawa da mu'amala tsakaninsu da juna. Allah ka tausasa zukatan wa'annan bayin Allah, ka sa su fito musu da haƙƙinsu, su kuma ka amfanar da su da wa'annan dukiya da haƙoƙin idan ya dawo cikin hannunsu. Kada ka sa su saba maka da wa'annan kuɗin idan ya zo hannayensu. Yadda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri, ya Allah, muna roƙonka ka haɗa mu a cikin Firdausul A'la, ka karɓa mana wannan ibada, ka haramta jikkunanmu daga shiga wutan jahannama, ka sa dukkanmu a nan muna daga cikin wa'anda Allah ya yanta su a wannan wata mai albarka, ya shigar da su aljannan Firdausi, ya yafe musu zunubansu gabaki ɗaya, kuma ya karɓa musu ibadansu gabaki ɗaya tun daga farkon wannan watan har zuwa wannan ƙarshen watan. Ya Allah, ka karɓi rayukanmu, kana mai yarda da mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.